إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa Allah ci mai albarka insha Allah na An-Nur Musatu Abuja don yin darussa daban-daban daga lokaci zuwa lokaci karatu da ya gabata mun kammala littafi ne na Al-Khilaf bainal Ulama asbabuhu wa mawqifuna min wallafa fadilatu Sheikh Al-Allama محمد بن صالح العثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه يود إيقوان الله منا شدا قواتا المحرم هجرا شكرا تدبو ديا داري خدود أربعين دا تقس وانا شيني درسي نفرقو أولنا صابو الشكرا إنا ميروقوان الله دسونا ينسان الحي القيوم دكان الهيري دا كتشونا وانا وات شكرا نيدكو الله يهدا مدشي dukkan jarrabawa marar dadi ni da ku Allah ta'ala ya nisantar da mu daga gare shi muna roƙon Allah ta'ala ya sanya shekara ta 1448 mafi alkhairin shekarar da muka shaida sofa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsirata da sannan mu shiga aljanna tare gaba daya kamar yadda sanarwa ta gabata a yau da izinin Allah muhadara ce ko lecture mai sunan social media bahaushe yakan ce kafofin sadarwa na zamani balarabe yakan ce at-tawasulul ijtimai social media al'amari ne da yake da muhimmanci a rayuwar mu da ya zama wajibi daga lokaci zuwa lokaci mu tunatar da kanmu haƙoƙin Allah bisa ga rayuwar da muke yi da shi haƙoƙin ƴan uwanmu bisa ga rayuwar da muke da shi alkhairan da ke cikin sa da kuma nisantan sharri da yake ciki ni da ku muna roƙon Allah ta'ala ya hada mu da dukkan alkhairin da ke cikin social media ya kuma nisantar da mu daga dukkan sharrin da ke cikin social media yau shi daga al-Muharram kada mu manta ranar talata da laraba akwai azumi na tasu'a da ashura wannan azumi ne da ke da falala da kuma ke zama sanadin kankare mana kurakuranmu na shekara guda don haka mu tunatar da kanmu da iyalanmu da ƴan uwanmu akan wannan azumi wanda yake mai albarka gabanin kutsawa zuwa ga wannan tunatarwa ina aiki da dama na marabci ƴan uwanmu da suke daga jihar Gombe muke tare da su a nan wurin mun yi magariba tare muna karatu tare kuma insha Allah za mu yi isha tare ina fatan bayan kammala muhadara na bada mintuna koda biyu zuwa uku su gaisa da ƴan uwa na farko akwai ɗaya daga cikin manyan alarammomin mu fadilatu Sheikh Abubakar khamsu salawat muke ce masa muna ce masa malam Habu khamsu salawat a babban masallacin Juma'a na anguwar Bolari yana ya dade yana limancin khamsu salawat to wannan limancin sai yasa sunan sa ya zama sonem dinsa shine malam Habu khamsu salawat wato khamsu salawat shine sonem din daga baya to har ga Allah alkhairi ne a rika jingina aikin alkhairi zuwa ga sunanka ba karamin alkhairi bane ya zama an shaidai ka da wani aiki na alkhairi da har aikin alkhairin ya zama wani bangaren sunanka. Aramma muna taya ka murna akan wannan, kuma yana cikin ƴan uwa da na shaida Allah musu baiwa da ƙarfin tilawa ta Qur'ani. Naga Malam Isa aramma ya girgiza kai, ya ji inda abun nasu yake. Na biyu akwai ɗan uwa Dr. Umar Taji, khirrij ne na Jami'atul Islam da makaranta mai tarin alkhairi a jihar Gombe, mai kuma kokari da juriya wajen karantar da al'umma, mai kokarin kyautata mu'amala zuwa ga kowa da kowa. Na uku akwai Sheikh Musa, muna ce masa Al-Hausawi, ya yi karatu a ƙasar Yemen shekaru da yawa. Mutum ne wanda yake mufakkir, yake da damuwa da humumul umma da kuma masailul umma a duk inda yake. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa rayuwarsu albarka. Muna maraba da kasancewarsu a wannan majalisi. Muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da ziyararsu. Muhadara a yau shine magana akan social, kamar yadda na faɗa, abinda Laraba ke cewa at-tawasulul ijtimai, ko kuma Bahaushe ya ce kafofin sadarwa na zamani. Don kokarin sauwaka wa kaina, tunatar da 'yan uwana da kaina akan wannan mawdu'i din, na raba topic din ya zama kaman gida guda biyar. Na farko akwai al-muqaddima, wato introduction, ko kuma gabatarwa. Na biyu sai mu yi magana da izinin Allah akan sukanul alam ma'a tawasulul ijtimai, wato kaman world population tare kuma da social media, wato adadin mutanen da ke duniya da kuma abin da ke da alaka da su. Sai mu yi magana akan hayatul mu'min ma'a wasa'ilit tawasulul ijtimai. Sulul ijtimai, kyawawan ɗabi'u da mumini ke dima gabatarwa. Gabatarwa abinda ke da kanmu shine cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dukkan ɗan adam da ni'imomi da ba za su irgu ba. Allah ya halicci dukkan mumini da ni'imomin da adadinsu ba zai irgu ba. Wa in ta'uddu ni'matallahi, wannan cikin suratul Nahl aya ta 18, Allah yake cewa in ni'imomin Allah wallahi ba za ku iya karar da su. Enumeration ɗinsu da nasu ba zai taɓa yiwuwa ba. Wato duk baiwar da muke da shi a duniya, idan muka ce project da muka ɗauka wa kanmu shi ne mu zauna da wanda suka iya kwamfutanmu da wanda suka iya tunani mu fakkirun, aikinmu ɗaya a duniya shi ne mu irga ni'imomin da Allah ya mana. Ni'imar da Allah ya maka duk duniya, idan ka duba human anatomy da human physiology naka kadai, wannan bangare guda ni'imar da Allah ya wa dan adam a duk duniya ba wanda yake irga ta. Haka idan muka zo environment da muke rayuwa a cikin sa, duniyar da muke ciki, duyawa kai ni'imar Allah ba za ta irgu ba. Mafi kankan ba ita ce ni'imar oxygen, wato daren numfashin nan ɗan adam aka bawa ya riƙa ba mu, kamar yadda Allah ya ba da fikirar da kuma fasahar wutar lantarki ga ɗan adam, ko da yake asalinsa yin Allah ne, amma da ya sa ɗan adam ne yake ɗebowa ya ba mu, ya rayuwa ta kasance da waɗannan al'amura. Yau da inda oxygen ɗin nan ɗan adam aka bawa su ba mu, wallahi da mun shiga uku. Da kusan kullum a duniya mutum miliyan uku zuwa biyar suna mutuwa don me? Don an ƙi sayar musu oxygen, kuma ma'aikatan kamfanin oxygen sun yi yajin aiki. Amma ke sheƙa kuma daga an hana kan 30 duk duniyan nan sai ta maka kunci. To idan aka hana ka kai ta minti 5 a nan masallacin, a ce Allahin azim, Allah ne kadai ya san in akwai mai iya rayuwa a cikin mu. Only 5 seconds, a ce 5 minutes ba wa zai iya rayuwa. Amma wannan ni'ima mun manta da ita. Daga cikin ni'imomi na zamani da Allah ta'ala ya mana, AC da muke ji ni'ima ne, fan da ake kunnawa a cikin ni'imomin zamani, telefon ni'ima, internet ni'ima ne, haka social media ni'ima. Akwai abun da ya shafi, akwai abun da ya shafi Twitter kaman a ce X, akwai Snapchat, ni'imar da Allah ta'ala ya maka ya mini wa sauran al'umma gaba daya. Kuma dukkan ita ni'imar da Allah ya yi, wajen aiki da ni'ima a hanyar kwarai, hanyar alheri, hanyar nagarta. Kuma haramun ne a aiki da ni'imar Allah saɓonsa, ko watsa sharri, ko raba al'umma, ko cutar da su, ko kaza. Ya mana ta iska ne, ta wutar lantarki ne, ta telefon ne, ta internet ne, ta Facebook ne, ta Twitter ne, Instagram ne, WhatsApp ne. Wallahi al'azim, gobe kiyama Allah zai tambaye ta, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Aya ta 8 ko aya ta karshe Allah ya ce, thumma sannan latus'alunna, wallahi za a tambaye ku, yawma idhin, a wannan wuni din na kiyama, anin na'im, akan dukkan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku. Ni da kai sai mu tabbatar da akwai ranar da za mu tsaya gaba ga Allah ya yi mu akan ni'imar WhatsApp, dogaro da aya ta takasur aya ta 8, akan ni'imar Facebook, akan ni'imar YouTube, akan ni'imar Twitter ko X, akan ni'imar Snapchat. Ya faga baga Allah a filin kiyama akwai kallo jama'a. A tsaye da dan kiyama, mala'iku su fara tonowa one after ana maka hisabi, accountability, kowane ɗaya da kai, kai post, kai reposting, wallahi al'azim Allah sai ya tambaye mu akai. A gama a zo WhatsApp ɗinka, group nawa kake commentin kai, a shiga YouTube channel ɗinka, a je kan X ɗinka, a je kan Instagram ɗinka, abin da muka rubuta, ko wani ya rubuta muka yi reposting ko muka yi sharing. Mu tabbatar da gobe kiyama in aikin alkhairi muka yi da nagarta da taimako, social media tana iya kai mutum aljanna da rahamar Allah. Haka kuma idan aka yi asara a wannan zamanin, iya tafiya wuta dalilin sharrin social media. Alayhi wa alihi wa sallam a hadisi ingantacce yana cewa, Sahihu Tirmidhi hadithi na 3000 daga cikin ni'imominsa. Farkon abin da za a tambayi ba a tambaye shi, shin ba mu ba jiki ba, har ka zama lafiya taimake ka da har kana iya hawa ya ce ku ce lafiyar jiki ba da har kake iya dakuwa da wasu bayan nan sai a ce shin ba mu shayar da kai ruwan sanyi har ka koshi ba irin Sahara da jazirar Larabawa in kara ko United Arab Emirates ko wani bangaren Misra a wani lokaci ko irin bangaren arewacin Najeriya ka ji zafin da ake ka sha dan karan zafi sai ka zo ka samu ruwan sanyi ka kwankwada za ka gane lalle daga cikin manya-manya gangariyar ni'imomin Allah akwai ruwan sanyi ga wanda ke cikin zafi yana jin kishirwa to hatta ruwan sanyi da ka kurba gobe kiyama Allah zai tambaye ka ashe tambayar da zai wanda ya sha ruwa mara sanyi bai da tsananin wanda ya sha ruwa mai sanyi a lokacin da ake zafi wancan fa ruwan sanyin da ake magana a wancan zamanin ruwan sanyin da ake sawa a randa ne ko a tafki ba ruwan sanyin da ake sawa a fridge na zamani ba wanda yanzu har nama ana iya preserving dinsa a fridge ya dauki lokaci mai tsawo bai lalace ba ashe ni'imar fridge kanta bayan ruwan sanyi Allah ta'ala zai tambaye ka zai tambaye ni thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im wannan aya dake takathur aya ta 8 shi yasa karkashin ayar malaman tafsiri suka ce wannan aya tahzirun wa tadhkirun bi anna Allah subhanahu wa ta'ala sayuhasibu abdahu yawmal qiyama ala kulli ni'matin an'amaha alayhi wannan aya cewa tsoratarwa ce da kuma tunatarwa da cewa lalle gobe kiyama Allah zai yi wa kowane bawa tambaya akan dukkan ni'imar da ya masa a wannan duniyar da muke rayuwa a cikin ta don haka ni da kai sai mu gane akwai tambayoyin da sahabbai idan sun zo kawai sai su ce not applicable not applicable not applicable amma ni da kai in muka zo gaba ga Allah muka tsaya to applicable ne applicable ne kuma applicable ne me dalili a zamanin su ba su da wannan ni'ima mu a zamanin mu akwai ni'imar ba za a yi wa sahabi tambaya akan WhatsApp ba ba za a markan Twitter ba babu kan Facebook babu Instagram babu YouTube babu X Twitter babu tambaya kan wutar lantarki babu kan AC babu kan fan babu kan fridge babu kan keke ko mashin ko mota ko jirgin sama duk waɗannan tambayoyin ba su shafi sahabbai ba amma ni da kai sun shafe mu da fa Allah ya ce ni'imominsa ba za su ƙare ba jama'a mutuna idan fa da ni'imomin Allah biliyan goma ne kaɗai gare mu da Allah ba zai ce ba za su ƙare ba saboda biliyan goma na irguwa amma da Allah ya ce ba za su irgu ba abinda wanda yake nuna maka ni'imomin Allah infinite ne wato bi ma'ana infinity ne adadinsu babu yadda za a yi ka iya irga su ne adadin ba su da iyaka ya ta'allaka da halin da ka samu kanka da ni'imar da Allah ya maka amma ni'imomin Allah ba za su iya irguwa ba shi yasa ba su da adadi rashin adadinsu ga ɗan adam ba yadda za a yi san adadin shi yasa Allah ya ce ba za su irgu ba don haka mu gane cewa waɗannan ni'imomi da Allah ya mana na social media suna iya kai mutum aljanna idan yi alheri da su suna iya kai mutum wuta idan ya sabi Allah da su jama'a asara ta yi asara ka rayu a Najeriya ko Afirka a cikin talauci da kunci dalilin social media ka je ka shiga wuta har ga Allah an yi asara al'amari ya lalace shi ne abinda Bahaushe ke cewa Allah wadanna ka ya lalace kai baka ji daɗin duniya ba kuma ka hau kan social media ka sabi Allah ka taɓa haƙƙin wasu gobe kiyama ɗan aikin naka na alheri maybe bai wuce cikin cokali ba kuma ya ƙare akan biyan bashi ka zama muflis ka yi asara Allah ya kare mu daga asara ni da ku duka Allah ya sa dalilin ni'ima ta social media ya zama guzirinmu na tafiya aljanna gaba na biyu akan wannan topic din shine magana akan sukanul alam da kuma tawasulul ijtimai idan muka duba population na duniya wato adadin mutane a duniya muka kwatanta da social media za mu gane cewa social media ita ma yanzu wata duniya ce da Allah ya halicce mu a cikinta da za mu iya cewa yadda muke rayuwa a duniya din nan ta halittu, dukkan abun da muke yi mafiya yawansa idan ya shiga social media, wannan duniyar social media, yadda za a mana hisabi akan duniyar halittu, haka za a mana hisabi akan duniya ta internet. A da abinda aka sani manyan duniyoyi su ne akwai physical world, wato duniya ta zahiri, abinda ke da alaka da matter, da energy, the fundamental laws of nature. Waɗannan al'amura da suke da alaka da physical world wani ɓangare ne na duniya. Akwai abinda ake cewa biological world, wato duniyar halittu, musamman halittu masu rai, mutum, dabbobi na ni'ima, dabbobin da ke cutarwa, ƙwari, bishiyoyi, wannan ita ma shine biological world. So a da waɗannan su ne manyan duniyoyi, yanzu sai Allah ya ƙirƙiri wata duniya, ita ake cewa virtual world ko kuma digital world, wato duniyar digital, duniyar zamani. To the extent that a yanzu hatsarin duniyar zamani yana nema ya fi hatsarin duniyar halittu, kuma yadda za a mana hisabi akan duniyar halittu, haka za a mana hisabi akan duniyar zamani. Da wannan masana kimiyya da dokokin ƙasa da na addini suka ce dukkan wani abun da a duniyar zahiri yake zama halal ne a doka, to a duniyar yanar gizo ma halal ne. Dukkan wani abun da a duniyar halittu yake zama haramun, to a duniyar yanar gizo ma haramun ne. Dukkan wani abun da yake is legitimate and legal online, is legitimate and legal offline, kuma abun da yake illegitimate and illegal online, so is illegitimate and illegal offline. A mafiya yawan lokaci wannan kusan is applicable 95%. So dole a matsayinka na mumini ka amincewa yadda Allah zai tambaye ka akan rayuwarka a gida da masallaci da kasuwa da office da gona da tafiye-tafiye gari zuwa gari, haka Allah zai tambaye ka akan duniyar internet, me kake aikatawa a ciki, kuma za a tambaye ka. Shi yasa sahabi idan ya tsaya da waɗanda suka rigaye mu, iyayenmu da kakanninmu akan duniyar zahiri kadai, Allah zai tambaye su. Mu yanzu an kirkiri wata duniya ta fourth industrial era da ni da kai za a tambaye mu, kuma mun zama so much addicted to wannan duniyar fiye da duniyar halittun da muke rayuwa a cikinta. According to the United Nations Population Division, suka ce dukkan population na mutane a duniya yanzu an kiyasta mutum 8.3 billion ne, wato billion 8 da miliyan 300. Population na duniya ya kai 8 billion ne around December 2022. So a shekara uku da kadan an samu adadin jama'ar da aka haifa a duniya net kadai an samu karin mutum miliyan 300 a duniya. Wato miliyan 300 ba wai kadai su aka haifa ba, su aka haifa da kuma adadin da ya maye gurbin wanda suka koma zuwa ga Allah, wanda yake na cewa adadin jama'ar da ake halitta ake haihuwa sun fi adadin jama'ar da ke koma zuwa ga Allah a yanzu. A wannan population ne 8.3 billion people, according to the SQ magazine, suka ce adadin jama'ar da suke social media, suke da active social media account amma ba unique ba, suka ce ana samun adadin mutum da ya kai account 5.79 billion, wato billion 5 da miliyan 790. Suka ce in ka dauke shi a percentage za ka iya cewa a kiyaste 69.9% na world population suna aiki da social media, approximately 70% na world population na aiki da social media. Wato in ka duba a duniya za ka ce kashi 70 cikin 100 halittu da ke bayan ƙasa na mutane suna da account a social media. Wani yana da 1, wani 2, wani 3, wani yana da account a Facebook ma sun fi 20, kuma dukkanin su na sharri ne. Kwaya ɗaya ne nasa sai ya canja sunan, shi kazan kaza ne, shi kaza kaza ne, shi dodon kaza ne, dukkanin su sharri yake yi da su. inda Allah yake tona asirinsa, Bahaushe yace wai dubu na cika. Watarin sai manta bai signing out ba, sai posting wani bala'i da account ɗinsa da aka san shi, sai a gane ashe daman wana wana ne. Dole akwai ran da dubu take cika. To kashi 70 cikin 100 mutanen duniya suna da social media account. Sannan idan muka duba bincike na bank.com, suka ce a duniya akwai social media platforms irin Facebook, Twitter, kaza kaza sun fi guda 200, amma wasu da yawa wato wani iya na kasa ɗaya ne, akwai wanda ka je a China kadai aiki da su, wasu iya Japan suke aiki, amma waɗanda suke da global visibility wato a duniya ake iya ganin su sun kai kaman guda 20. Wanda ya fi shahara shine Facebook. Facebook akwai account a yanzu biliyan 3.7. Sai na biyu akwai me? Akwai WhatsApp. WhatsApp akwai mutum biliyan 3 da ke aiki da shi. Sai na uku Instagram, shi ma mutum biliyan 3 ke aiki da shi. Sai na hudu YouTube, akwai mutum biliyan 2.560. Sai na biyar TikTok, akwai mutum biliyan 1.99. Wannan su suka fi shahara. In ka ketare can baya sai a zo kan Twitter, wato X, na da mutum miliyan 570. Tare da Twitter na da tasiri wajen watsa labari, amma adadin masu aiki da ita bai kai kashi 30 cikin 100 Facebook ba. Amma a Najeriya, a arewacin Najeriya in kun kula, an fi aiki da Facebook, amma a kudanci an fi aiki da X, Twitter. Kowanne da abin da ya fi shahara a ɓangarensu. Allah ɗaya kenan, wai gari bambam ko daban-daban. To waɗannan su ne irin adadin accounts. Idan muka duba hatsarin da muke ciki, mafiya yawan mutane a duniya suna aiki da waɗannan accounts ɗin ne don ko sadar da zumunci, kamar yadda aka ce kafofin sadar da zumunci. But unfortunately a Najeriya kafofin ɓata zumunta ne. Kafofin ɓata zumunci ne, ba sadarwa ba ne, mu zumunci muke ɓatawa. Ana aiki da shi a duniya wajen haɗa kai, mu a Najeriya raba kai ake. Na uku ƙasashe da yawa suna aiki da shi wajen gyara tarbiyya, to mu ɓata tarbiyya ce. Saboda jama'a da yawa kana ganin su a kasuwa ko office ko a masallaci, kana ganin su da mutunci, daga kadi account ɗinsa sai mutuncinsa duka ya zube, sai ka gane kawai a tufafi ne yake mutum, amma a zahiri mutum mutumi ne, ba mutum bane. Saboda in ka ga abin da yake yi, kare ma ba zai ci wannan abin ba. Bincike ya bayyana cewa a ɓangaren social media monetization, kusan a kowane rana ana iya generating kuɗi da ya kai $625 million. Dala miliyan 625, wasu sun zama manyan masu kuɗi dalilin wannan. Amma mu aikinmu shi ne raba al'umma, ɓata tarbiyya, zagi da cin mutunci. In na ce aiki, ina nufin kashi 90 cikin 100 haka suke yi. Kashi 10 ne a cikinmu, Allah ya kare su. Su aikinsu suna promoting abin da suka yi imani da shi ne. Amma kashi 90 kuma ana aiki da shi ne wajen sharji, da raba al'umma, da ɓata tarbiyya, da yin ƙazafi, da kuma cutar da juna. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yafi kowa samun kuɗi a social media monetization? Akwai wani mutum mai suna Jimmy Donaldson, an fi saninsa da sunansa na Mr. Beast. So in an ce Mr. Beast, to yawanci an sani. A kowane shekara yakan samu kuɗin da bai gaza dala biliyan 85 a social media, dala miliyan 85 a kowane shekara. Akwai waɗanda suke celebrity, sukan yi monetizing social media. Abinda suke samu wasu ba su yi disclosing ba, amma mai yiwuwa kuɗin da suke samu ma ya fi nasa, ya fi na shi Mr. Beast. Daga ciki akwai ɗan ƙwallo Cristiano Ronaldo. Instagram account ɗinsa, a lokuta da dama duk duniya ba wanda ke da followers kamar sa Instagram. Kawai ka kawo ɗan advert ya maka posting ko layi ɗaya ne, in kai contacting company da ke managing Instagram din a maka post kwaya daya ana biyan sa mafi saukin kudin an baka discount shine $2.4 million wani lokaci yana kai $3.2 million post kwaya daya kawai ai posting din a naira yana samun kudin da bai gaza naira biliyan 3 ba zuwa biliyan 5 wani lokaci a rana ɗaya mutum 10 za su ka kai a musu posting in kana da mutane da yawa sai ka mai da shi tsarin yin advertisement na alkhairi amma kar ka yadda a rika aiki da account a baka kuɗi dan kai wa wani sharri ko kazafi Allah zai tambaye ka akan abin da kai wanda ya kira ka yace ga 20,000 zagiwa ne sai ka ce a don Allah da na zagiwa ne ban 20,000 na fada alherin ka kai ka gaya mun alherin ka in na tantance sai na fada an ci riba ko ba a ci riba ba ana so ka zama kai mai bude aikin alheri dai ba bai bude gofan sharri ba wanda ya kira ka yace ga kuɗi zagiwa ne ko kamar kazafi ka ce masa allajiwa ne ko wane wane me yasa ba za ka kira dan ka yayi ba ai kai ba san ka yake ba da yana san ka da baka scholarship ka tafi makaranta da ya koya maka sana'a da ya baka jaji kai kasuwanci amma sai kai ƴaƴansa makaranta sai zama ku ake ba wa dan karamin kuɗi dan ku yi zagi jama'a taimakon ka akai ko an ci ribar jahilcin ka da karancin shekarun ka ne an ci riba ne wannan ya dauke ni zuwa gaba na uku na mawdu'i namu shine magana akan hayatul mu'min ma'a wasa'il tawasul ijtimai rayuwar mu'mini tare da ita wannan social media kafofin sadarwa na zamani alal itlaq rayuwar mu'mini a wajen aiki da social media Facebook, Twitter, X, Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat da makamantansu TikTok na farko shine mu tabbatar mun fi karfin wasu gabbai guda biyar da ke jikinmu na farko harshenmu in za ka yi aiki da social media ka kiyaye harshenka na biyu kunnenka me kake kunnawa kake saurara na uku zuciyarka me kake kullawa zaton alheri kake wa mutane ko sharri na hudu hannunka me yake rubutawa alheri yake rubutawa ko sharri waɗannan gabbai din nan jama'a wajibi ne mu kiyaye su bakin mu harshe idan mu kunnan mu me yake ji zuciyar mu me take tunawa na biyar hannun mu me yake rubutawa waɗannan gabbai guda biyar kowanne zai tsaya gaba ga Allah gobe kiyama yayi jawabin me kai da shi na farko mu duba maganar da Allah yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula cikin suratul isra aya ta 36 wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kashedinka a hirdinka karka kuskura ka fadin maganar da baka da ilimi akan ta ka sani lallai inna sam'a lalle gabar da kake ji da ita shine kunne wal basara da gabar da kake gani shine ido wal fu'ada da zuciyar da kake tunani da ita kullu ulaika kana anhu mas'ula dukkan wannan abun tambaya ne a wurin Allah gaba nawa aka kira ayar ba uku bane hudu ne na farko harshe wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kaga harshe sai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula hatta abinda zuciya tariya a wani lokaci bata ma fada ba Allah yana tambayanta bare wanda harshe ya furta abinda zuciyar ta kulla rayuwar bawan Allah na kware shine ya kiyaye waɗannan gabban nasa guda hudu hannu ne bai fito a wurin ba akan maganan hannu sai Allah ta'ala yace mana wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kafirin cikin suratul shura aya ta 30 Allah yace duk abun da ya same ku na musiba dalilin abun da hannunku ya jawo muku ne duk musibar da kuke cikin ji Allah hannunku ya jawo muku a hakan ma Allah ya muku afuwa akan abu da yawa da dan kadan aka kama ku na amince da cewa shugabanci ya lalace a arewacin Najeriya kuma ya lalace a Najeriya. Shugabanni da yawa ba su sauke nauyin da Allah ya ba su ba. Da yawa sun ɗauki shugabanci hanya ce kawai ta sata da cin amanan talakawa. Wasu suna shugabanci ba su da tsarin ma yayi za a shugabanci al'umma. Kuma fiyayyen halitta ya ce dukkan shugaban da bai tsoron Allah kuma bai sautayin talaka idan ya zama shugaba an shiga uku. Nasarar shugaba shi da a samu shugaban da ake da kyakkyawan zaton iya tsoron Allah, na biyu kuma iya da tausayi a zuciyarsa, wannan shi yake nasara. Amma bayan kuma mun faɗi kasawar shugabanci, Bahaushe ya ce in an bi ta ɓarawo a bi ta mabisawo. Mu ma talakawan akwai lalacewarmu. Don Allah mu ɗauki misalin arewacin Najeriya. Arewacin Najeriya ta shekara 40 ita ce ta yanzu? Shekara 40 akwai kunya, yanzu babu kunya. Shekara 40 akwai riƙon amana, yanzu babu riƙon amana. Shekara 30 40 akwai girmama na gaba, yanzu babu wanda ya wuce a zage shi a arewacin Najeriya. In ba sarake ne kowa za a iya zagin sa. Idan malami ne kowa za a iya cin mutuncin sa. Haka in dan kasuwa ne, dan shugaba ne, ba mutun ɗaya da ya wuce a masa sharri, a masa batanci. Kuma abun takaici me wannan sharrin bai da alkhairin wanda yake aibata ko da kashi 5 cikin 100. Shi babu wani abun da ya taba yi na alkhairi ga al'umma, ba za ka taba nuna kwaya ɗaya ba, amma aikinsa hisabi akan bayin Allah na kware shi. Abinda nake karawa, bayan lalacewan shugabanci akwai lalacewanmu a jefa arewacin Najeriya halin da take ciki. Magabatanmu ba su ga lalacewan arewacin Najeriya irin yanzu ba. Allah ya ce abin da ya faru gare ku na musiba na da alaka da abin da hannunku ya jawo muku. Wallahi a yanzu ran bawan Allah ɗaya na ƙwarai, ‘yan ta’adda terrorist ko kidnappers ko bandit suna iya kashe bawan Allah ƙwaya ɗaya da a duniya bai da galihu, amma a wurin Allah babban mutum ne. Dalilinsa jininsa Allah ya ɗora mana jarrabawan shekara 50 muna rayuwa a cikinta. Saboda bawan Allah babba ne a wurin Allah, mai yiwa talaka ne, ba ma wanda ya san shi. Ai yanzu in ka ji an kama babban mutum, duniya ta yi ca har mun ji labari, babban mutum ne ko babban shugaba ko wani tsohon gwamna ko tsohon soja ko tsohon permanent secretary ko commissioner ko minister ko iyalansu, shine sai ka ji labari. To akwai wasu talakawa a ƙauyuka da Allah yana son su fiye da yadda yake son mu. Yan gata ne a wurin Allah fiye da mu. Amma wallahi ba wanda ya san me ke faruwa gare su, ba ma ji labari ba. Kuma ana zubar da jininsu, ana sace dukiyoyinsu, ana keta alfarmar iyalansu. Ba za mu yi tunanin wannan na da alaka da halin da muka samu kanmu a ciki ba. Shekara 40 wa ya san wani abu mai suna wai kidnapping a arewacin Najeriya. Kalmar kidnapping aka fassara ta a BBC da garkuwa da mutane. Mu kudu muna tafiya muka gagara fahimtar menene garkuwa da mutum. Ba mu san me ya garkuwa da mutum ba. A yau mai iya yiwa ne akwai mutane dubbai a hannun yan garkuwa da mutane. Me yasa ba za mu yi zaton lalacewar al'umma na da alaka da wannan ba? Kuma fa a kullum ana ƙara taba haƙƙin jama'ar da Allah yake so ne, bala'in yana ci gaba da ƙaruwa. Kisa Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Abun da ya shafi social media, magana da harshe mu kiyaye. Ya zama duk abun da za ka yi na video ka yi abu ne na alkhairi, ko ya zama faɗan alkhairi ko kuma difa'i, kara alheri ko kuma kara wani mutum mai alheri. In aka ɓaci mutum mai alheri, kar ka ji tsoron zargi, kar in fito yi magana a ce sayata aka yi. In don Allah za ka yi, ka faɗi alkhairin da ka sani a kansa, haka Allah ya karantar da mu. Amma kar a shaide ka da ƙirƙiran zuƙi ta malle ka taɓa mutuncin wani bawan Allah. Taɓa mutuncin bawan Allah fiyayyen halitta karantar da mu. Ya ce ƙofofin zina sun kai, ƙofofin riba sun kai guda 70 a cikin hadisai da ke da hanyoyi guda 3. Sai ya ce menene mafi ƙanƙantar laifin zina? Ƙofofin fiyin Allah ke cewa akwai zunubin mutum ya auri mamarsa mai da ita iyalinsa yana mu'amalan aure da ita. mutuncin mumini wato taba mutuncin man zulubin ya fi wanda ya auri babarsa da ta haife shi mai da ita iyalinsa. Shi yasa ya ce wa innar rajula la yatakallamu bil kalima yanzilu biha fi nnari ab'ada ma bayna al mashriq wal maghrib. Hadisin na Bukhari hadisi na 6477. Fiyin halitta yake cewa lalle mutum yana iya faɗan wata kalma baya bata wani muhimmanci akan mutuncin wani mutum, za ta gangara da shi wuta gobe kiyama fiye da ratan da ke tsakanin mafita rana zuwa mafaɗanta, duka gangarawa wuta yake saboda mutuncin mutum ɗaya. A dunkule ƴan uwana, rayuwar mumini a social media, nasihata shine ka ɗauki kissar Nana Aisha da Allah ya kare mutuncinta kuma ya saukar da ayoyi don kare mutuncin dukkan wani mutumin kwarai, namiji ko mace. Allah ya saukar da ayoyin suratul Nur. Waɗannan ayoyi wasiya ta gare ka shine kar ka kuskura, ka tsunduma wajen aiki a matsayinka wai na activist a social media ko influencer yadda wasu ka, ko kuma wani mai kokarin ana biyan sa yana abu. Ayoyin suratul Nur daga aya ta 11 zuwa aya ta 26, ayoyi ne guda 16 da Allah ya saukar don ya nuna mana yadda ake kare mutuncin masu mutunci, ake kuma watsa alherin masu alheri. Wannan ayoyin su ne asalin rayuwar mumini a social media. Kaɗan daga cikinsu min babil misal, Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim laula idh sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Aya ta 11 da 12 ɗauke su a babin misali kadai. Allah ya ce waɗanda suke zuwa da al'if, kirkiran ƙarya da ɓatanci a cikinku, jama'a ne daga cikinku. Yau idan ka ga ana cin mutuncin mai mutunci ɗan arewa, ‘yan uwansa ke yi. In ka ga ana zuƙe ta malla, ɗan uwansa ke yi. In ka ga an taɓa mutuncin basarake, ɗan arewa ne yake yi. Mu ‘yan arewa mu muke zubar da mutuncin ‘yan uwanmu ‘yan arewa. Kuma wannan da ka gani a social media, inda ka yi aiki da public office za ka fahimci haka. Duk inda ka ga ɗan arewa an sa shi a gaba za a rusa mutuncinsa, za ka samu kashi 95 cikin 100 masu yi ‘yan uwansa ne, addininsu ɗaya, ƙabilarsu ɗaya, wasu ma garinsu ɗaya. Mu ba mu taimakon juna, damuwar mai rusa juna. Wannan shi ne typical kashi 95 cikin 100 ‘yan arewa, shi ne yayi za mu rusawa ne. Shi wanda ya haura kashi 65 shi ne a buge hannun kowa kada ya hauro sama, mu mun tsira eto kada wani ya hauro, shi kuma na ƙasa a jawo kowa duka a yi biyu babu. To wannan shi ne typical kashi 95 cikin 100 ‘yan arewa. Shi yasa duk inda matsala take arewa, ‘yan arewa su ne matsalan arewa. Wanda ya haura bai so ya ga wani ya taso. Shi ba zai kai sunan wani ɗan arewa ci gaba ba, amma duk wanda ke ci gaba za a kai sunansa don a cutar da shi. Shi kuma na ƙasa gaba yake da duk wanda ya ci gaba, da na ƙwarai da na banza ko abokin gabansa ne shi. Wa yake ka ci gaba, kai ma faɗo duka mu mutu mu lalace. Wannan shi ne typical rayuwar ɗan arewa a yau. Allah ya ji kan Malam Sa'adu Zango. Ya ce a kan maganar mu ‘yan arewa, ya ce kai Bahaushe ba shi da zuciya, za a yi sha kunya nan duniya, mu dai haƙƙinmu gaya muku, ko ku karɓa ko ku yi dariya, dariyarku takan zamfuka gaba da nadamar mai ƙin gaskiya. Gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya, ƙarya ne mai launi bakwai, ga fari da baƙi, ga rawaya, ga kore, ga kuma algashi, toka-toka da jasun garwaya. Ya ce jahilci ya ci lakarmu duk, ya sa mana ankwa hannuwa, ya sa mana ankwa har wuya, bakunanmu ya sa takunkumi, ba zalaka sai sharholiya. Sharholiya to shi ne matsalarmu yanzu a social media ‘yan arewa. A duniya yanzu ka ɗauka, matasa a duniya suna anin a kowace rana a social media daga 5,000 zuwa 100,000. a duk duniya abin da suke kenan dala 5 minimum dala zuwa dala 1000 dala 5 in ka dauka ya kai nawa a yanzu ya kai 7000 mafi kankanta zuwa dala 1000 ya kai nawa miliyan 1,300 zuwa 400 a duniya shine abin da matasa suke samu duk awa 24 amma mu anan iya zauna bai komai 10,000 za a tura masa account sai ya kirkire kariya da shi a kai posting sai posting bala'in da gaba ɗaya in wanda aka yi bai yafe ba zai iya consuming duka zuriyarsa in ka duba suratul nur aya ta 15-16 sai yace iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim sai ku rika watsa sharri shine sharing da reposting sharri akan wani babu verification ba bincike kawai sharri ne sai ta trending Allah yace kuna tawawatsa shi kuna ta sharing kuna reposting kuna daukan karamin abu ne amma a wurin Allah babban abu ne a aya ta 12 nake cewa idan kuka ji sharri akan wani mutum mai mutunci laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minat bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin daga kaga mutum mai daraja an kirkire kariya akan sa sai ka ce kai ni dai ba ni da hujja amma gaskiya ban yadda ba zaton alheri nake wa wane kuma zaton alheri nake wa wance bare yanzu da ake aiki da artificial intelligence sai aje ayi bidiyon mutum yana abin da wallahi bai yi ba yanzu masharranta sai ayi hoton malami mai mutunci wai yana rawa yana disco kuma kai ka ce Allah zai bari in Allah yana son saka dauka Allah zai bari akan wannan ba bala'in sai ya cinye ka da ƴaƴanka da jikokinka baka gaba daya a kwashi albarka saboda mutuncin sa wannan ya dauke mu gaba na gaba shine magana akan adab da ya shafi akhlaq na mu'mini da kuma ladubba nasa bisa ga abin da ke da alaka da social media shine na hudu na farko akwai ladubba da ya shafi mu kiyaye a social media kamar yadda muka faɗa social media da tana bangaren virtual world ne kuma social media is a subset of a new media wani bangaren new media ne dole mu amince rayuwar da muke yi a duniya ta zahiri da halittu sai mun tabbaka ta a rayuwar social media na farko ko account za ka shiga ka nemi taimakon Allah gabanin ka shiga cikinsa za ka buɗe WhatsApp ka karanta message kai replying ka ce bismillahi a fara dukkan aikin alkhairi sunna innahu min sulaimana wa innahu bismillahi rahmanin annamliba aya ta 30 bismillah ba sai ka kara saba kawai bismillah shi yasa fiyayyen halitta bismillah da sunan Allah idan muka duba history muka yi anan min azkar alkitabi wa sunna akwai akalla addu'a guda 20 da sun fara da bismillah shiga ban daki bismillah allahumma inni a'udhu bika min alkhubuthi wal khaba'ith shiga gida bismillah tawakkaltu ala allah fita gida bismillah walatna wa bismillah sanya tufafi da bismillah abinci bismillah idan ka duba akwai addu'a ɗaya akalla guda 20 kowanne bismillah ne so before ka shiga Facebook sai ka ce bismillah fara abu da bismillah yana sa Allah ta'ala ya taimake ka ya kare ka daga shaitan farawa da bismillah yana jawo maka albarka ya nisantar da kai daga sharri idan ka kammala aiki kai reply messages ka kiyaye dokokin Allah zaka kammala sai ka ce alhamdulillah sai ka gode wa Allah godewa Allah yana hana ka daga kafircewa ni'imar Allah bayan nan sai kai kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dan ka shiga WhatsApp Facebook X ne kai mu'amala wannan ita ce kafaran majlisi akwai biological majlis akwai virtual majlis to wannan virtual majlis is an extension of your biological majlis ne sai ka yi wannan ya zo a hadisin Tirmizi hadisi na 3433 sai ka fita a ciki ka fara da neman taimakon Allah da sunansa ka gode mar bayan ka kammala ka kuma yi kafaran virtual majlis in ka fita in akwai inda ka kasa na insaniya Allah ta'ala yana iya taimaka maka ya yafe maka ladabi na biyu ghabdul basar, rintsa gani. Rintsa gani wajibi ne, controlling gaze namu wajibi ne a ainihin social media. Ka shiga Facebook X, ba kowane abu zaka bude ka gani ba. Muminai maza da mata, Allah ya wajabta mana rintsa ganinmu. Rintsa gani a yanzu a duniyar da muke rayuwa ya fi sauki akan rintsa gani a social media. Mu kiyaye wannan rintsa gani a physical and biological world din nan ya fi sauki akan social media. Mu gane cewa idan nan abin tambaya ne, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Aya ta gaba, wa kullil mu'minati yaghuddu min absarihinna, suratul nur aya ta 30 da kuma aya ta 31. Anan Allah ya wajabta wa mu'mine maza da mata rintsa gani. Kana shiga Facebook sai kaga wani abin da yake na haramu, a'udhu billahi, sai ka wadda kai, sai kai gaga, kai scrolling ka wuce. In shafi ne kai like, sai ka je kai on like shafin, ashe nan ba wurin alheri bane. Baka abokanta da mutumin banza. Yadda a physical world, biological world aka ce ka nisanci fasiki, to a social media ma kar ka rika bibiyan fasikai. Saboda fasikancin tun kana ki har sai zama maka normal. Kana ma zuwa gulma shafin don kaga yawa aka zaga, wa aka yi wa kazafi, wani malami aka tozarta, wani sarki aka ci mutuncinsa, wani babban dan kasuwa aka yi wa zuke ta malle, sai zama yanzu kai kake kai kanka wurin. To yadda haramun ne zuwa wurin sabon Allah, shafin da ake sabon Allah shi ma sai ka nisance shi. Shi yasa daga cikin mafi alkhairin social media shine akwai friend, akwai unfriending, akwai liking, akwai unliking, akwai blocking, akwai muting. Wannan yana cikin mafi alkhairin tunanin social media. Kuma mu sani yadda akan hanya aka ce mu rintsa gani, to wannan hanyar a biological world ma sai mun rintsa. Fiyayyen Allah ke cewa iyyakum wajlusu fi turqat. Sahabbai suka ce qalu ma lana buddu min majalisina natahaddath fiha. Yace wa idha abaitum ila al majlis fa'atu at-tariqa haqqan. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya rasulullah? Qala ghabdu al-basar wa kaffu al-adha wa raddu as-salam wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Hadisi ne a Bukhari, zai zama hadisi na 6229. Annabi ya ce sahabbai, ina hana ku zama bakin hanya, ku yi ta zama kuna kalla kalle. To mu sani hanyar da ya hana su a zamanin can bai kai hatsarin zama bakin hanya a social media ba. Don ka zauna kana ta bi ana posting kana bi, shi ma virtual hanya ce. Sabai suka ce manzon Allah ba makawa, ai akwai abubuwan da muke na satar da zumunci a wurin muna dan tunatarwa. Sai ce in ba makawa sai kun zauna, to ku kiyaye haƙoƙin hanya, sai faɗi guda biyar. To wannan haƙoƙin hanya din yanzu sun shiga social media. Na farko yace gabdul basar, rintsa gani. Idan ka sai ka sabar da rufe shi. Wa kaful adha, da nisantan cutar da mutane. Wa raddu salam, in an yi sallama kawai wani ya postin assalamu alaikum, ko ka amsa da rubutu ko ka amsa da baki gabanin ka wuce. Wal amru bil ma'ruf, na hudu sai kai umri da kyakkyawan aiki. Duk damar da aka samu jama'a kiyaye. Yau juma'a karanta suratul kafi, jama'a a garuruwa bufa akwai marayu, sun shiga cikin kunci ana talakawa, ana talauci. Yadda muka kula da iyalanmu da Allah, kowa ya tana talaka makwabcinsa, ya taimake shi da marayu, a taimaka musu. Sai mun zama masu umurin kyakkyawan abu. Wannan hay azil munkar, kuma sai mun hana mummuna. Duk inda kake ciki aka bude kofar shi, sai ka ce a kaza fa ƙarya ne. A kirkiri ƙarya akan wani bawan Allah, sai ka ce ni ban yadda ba. Ka kalubalanci barna. Waɗannan guda biyar yadda suke sharadin zama bakin hanya, to haka suke sharadi zama cikin social media. Na uku, idaratul waqt, abun da ke da alaka da time management, ko kuma na ce time utilization management and prioritization. Wajibi ne mu tabbatar da ba ma asarar lokaci. Asarar lokaci a social media yayi tsananin yawa a zamanin nan. Akwai wanda fa baya awa ɗaya bai shiga ba. In sana'arka ne a wurin fa ni'ima yayi. In kana talla ne, ko kuma kai wani mai content development ne mai ma'ana na alkhairi, yayi. Amma ba ka da wata harka sai gulma, kullun kana ciki, to wannan ba alkhairi bane. Shi yasa mu duba suratul asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah yace wal asr, ina rantsuwa da lokaci ko zamani ko sallar asar, dukkanin su uku lokaci ne. Sai yace innal insana lafi khusr, duk wanda ya asara lokaci, to wallahi yayi asara. in tafsirin Bahaushe ne, duk wanda ya asaran lokaci to tabbas wallahi ya shiga uku, shine innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yana cewa ya ibn Adam innaka ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Ya kai dan Adam, kai fa ba komai bane sai kwanaki ne suka taru suka yi ka, duk ran da kwana ɗaya ta wuce to wani bangaren ka ya wuce har abada ba zai dawo ba. Shi yasa yace dan Adam kwana uku yake da shi, akwai jiya, jiyan nan ya shafi jiya, ya shafi last week, ya shafi last year, ya shafi last decade, duk wannan sun wuce. Sai yace jiyan nan baka da iko akai. Sai yace akwai gobe, gobe ba mai tabbas, shine gobe Litinin, da gobe next week, da gobe next month, da gobe next year, babu tabbas. Sai yace yau kake da iko akai, don yau ne tabbas, to a yau kai gaggawan gyara tsakaninka da Allah. Jiya ta wuce ba gyara, gobe babu tabbas, yau ne tabbas. Sai mu kiyaye lokaci. Shi yasa hadisi ingantacce maza yake cewa ni'matani maghdubin fihima kathirun minan nas, al-farag wa siha. Ni'imomi guda biyu, mutane da yawa suna asaran su a duniya, da yawa mutane suna asaran waɗannan ni'imomi a duniya. Manzo Allah yace yalwal lokaci da kuma lafiya da Allah ya bamu. Hadisi ne a Bukhari, hadisi da 1411. Da yawa suna asara. Na hudu daga cikin ladubba shine verifying information, wato tantance labari. Dukkan labarin da aka kawo wajibi ne sai ka tantance, in dai na sharri ne gabanin kai reposting. Idan haka kawai ka ga labari cewa wane ya ciyar da marayu 100 yau, sai ka marzatan alkhairi, sai kai sharing. Daga baya sai tabbata ba gaskiya bane, kana da zunubi? Babu. Amma aka ce wane ya saci naira 100,000, sai kai sharing ba kai verifying ba. Sai aka yi magana, kace a kai fa sharing kawai kai, kana da zunubi ko baka da shi? Kana da shi. Shi sharing labari ko reposting na sharri, ko da ka ce fa kai ba kai imani da shi ba, baya kubutar da kai a wurin Allah. Amma sharing labari na alheri da hankali zai kama, ko da akwai kuskure, wannan kuma baka samun zunubi akai, don kyakkyawan zato kai. Shi yasa Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Cikin suratul hujurat aya ta 6, in fasiki ya zo muku da labari, duk wanda ya kawo labarin sharri da ke taba mutuncin wani mutum, ko da kuwa mutum makiyinka ne, wannan labari da ya kawo sai ka dorar baka tantance ba, a wurin Allah kai zunubi, ko da makiyinka ne. To yanzu akwai wanda zama za a yi a gidan gwamnati a ce ku je ku zagi wani, kuma sharri kuma ɓatanci. Yanzu sif akwai wanda aikin su kenan, a bada kuɗi dan ɓatanci. Saboda me? Saboda shi mai mulki yayi failing, bai yi aikin alheri da zai tallata ba. To abin da zai kawo shine ya kira wasu su rika zagin jama'a, wannan ai bala'i ya faru. Ya dace in kai engage mutane shine su tallata alkhairinka, ba su yi kokarin yi wa wani sharri ko kadafi ko batanci ba. In kai wannan to ka lalace, duniyarka ba za ta yi kyau ba, kuma wallahi lahirka ba za ta yi kyau ba. Shi yasa akan watsa labarin sharri, ko kai ta sharing din sa a WhatsApp ko Instagram ko Facebook ko Twitter, abinda Allah ya ce innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu shul ladina amanu lahum azabun azabun alimun fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Cikin suratul nur aya 9, lalle ne waɗanda suke son labari na sharri na alfasha ya watsu a cikin masu imani, a kirkiro ƙarya, ai ta watsawa, Allah ya ce a ce suna dunya wal akhirah, suna da azaba mai raɗaɗi a nan duniya da alakhira. Duk mutumin da ke watsa labari na sharri, rayuwarsa a duniya tana lalacewa, a lahira ma tana lalacewa. Shi yasa sai kai verify. Kuma in muka duba Cyber Crime Act, musamman as amended 2024 na Nigeria, yana fa bayyana mana ka watsa labari na ƙarya, ka sa hoton mutum ko sunansa, ko kuma kai wata ishara da tabbas shi kake nufi, kowa ya gani, in zai kai ka kotu, a Cyber Crime Act za a iya ɗaure ka shekara uku ko shekara biyar, wani wuri shekara 10, da kuma biyan kuɗi fine na tara 7,000,000. Idan ka duba Cyber Crime Act 2024 as amended, section 24 cewa yayi defamation, ka saka hoton mutum kamar ƙarya ko ɓatanci, ko ka zarge shi da sata, ko ka zarge shi da cin amana ba ka da hujja, ko ka zarge shi da zina ko wani abu, idan zai yi reporting under cyber crime law, dokar ta ce za a iya cin taranka miliyan 7 ko kuma shekara 3 a gidan yari, ko kuma dukka biyu shekara 3 da miliyan 7 din. In ka duba section 22 yayi magana akan identity theft da impersonation, shine ka bude account da sunan wani kana watsa barna shi bai sani ba, ka rika watsa abubuwan da shi bai imani da wannan ba, wannan yana sa ka zauna shekara 5 a gidan yari da kuma cin taran miliyan 7 na kudi. Yanzu duk is common, duk wani fitaccen mutum akwai account sama da adadi da yawa da bai sani ba. Yanzu in ka je kai posting sunana a Facebook ko Twitter, za ka ga account da yawa amma wanda na san da su officially ba su wuce kwaya 3 ba ko 4, amma da yawa ba a sani ba. Akwai wanda mabiyansu sun kai mutum 500,700, amma wallahi ban taba sanin da su ba. Akwai lokacin da nake office, na kira dan uwa malam Kashif Inuwa, nace je ka kai magana da Facebook da kaza kaza su yi blocking account dake bin suna na da ban san da su ba. Da muka yi verify an samu kusan account 77 da ban san da su ba. Akwai wanda kullun sai an yi posting abu 10 ko 20. To wannan a wurin Allah yana sa kai aiki da sunan mutum bai sani ba, kana watsa abun da wataran bai yadda da shi ba. Allah ya ce a gaya maka kana da azaba mai radadi a duniya da a lahira. Jama'a mu kiyaye, wannan yana da hatsari mai girma, ba wai a kaina ba, na bada misali da wanda ni na sani ya shafe ni ne, akwai kuma dewa da ban sani ba ya shafe su su ba, wannan na bada misali ne. Don haka verifying information wajibi ne. Na biyar, mu zama masu kunya a social media. Kunya addini ne. Ga hadisin Adabul Mufrad, hadisi ne 1313. Annabi tsira da aminci su tabbata al-haya wal-iman qurina jami'an fa idha rufi aduhuma dhahaba al-akhar. Yace da kunya da imani inji fiyayyen halitta, haka suke a gwame. Duk zuciyar da babu kunya to imani na barin zuciya. Duk wanda bai da kunya to wallahi bai da imani. Yau social media ta nuna cewa matasa da ƴan mata da yawa ba su da kunya. Shi yasa na daga cikin mafi ni'imar da Allah ya mana shine iyayenmu sun yi rayuwa babu social media. Wataƙila da mahaifiyar wani bala'in da ta je ta yi rawa a biki, ta fitar da jikinta, yau idan ya gani kunya za ta na shiga cikin jama'a. Amma Allah ya taimaka, iyayenmu dattawa ne, suka rayuwa babu wannan ni'imar da ta shafe su, suka koma zuwa ga Allah ba su da account. Yau idan za ka shiga social media ka yi magana, ka san maganar na iya zama shekara 100 da ƴaƴanka da jikokinka su zo su ganta. Dala ki tuna fa akwai ran da kike da baya, ko da yanzu baki jikokinki za su zo su ga wannan abun da kika yi. Shi yasa wani lokaci Bahaushe ya ce ana barin halal ma don kunya. Masu kunya mu karantar da ƴaƴanmu da media kunya, mata a karantar da su kunya, mu kanmu mu zama masu kunya. Mun kai matakin da mutum zai zo da account ɗinsa, yana wani abu rasar kunya, kai ne kake ji masa kunyan, shi bai damu ba. Amma hatsari shine ba yau ba, ran da za a tono abun nan shekara 10 ko 20 ko 30 shi bai so. Amma kuma sai ai ta dawo da shi, sai a nuna ɗansa, kalli babanka shekara 37 da suka wuce ji abun da yake yi. Ɗanka aure zai je sai a nuno masa hoton babansa yana wani badalan da bai dace ba a Facebook aka samu ko Instagram, kuma shi yasa da kansa, ko mahaifiyarsa. Ga mamarka 2026 ta je biki a Abuja ko a Kaduna ko Kano ko Gombe ko Bauchi ko Maiduguri ko Kwara ko Lagos, ga fa abin da ta yi, ta sa kaya na tsiraici, ga abin da take da maza gabanin ta aure, sai yana boyewa shi kuma ana tozarta shi da wannan. Da Allah in za mu yi kar mu tuna kanmu, da Allah mu tuna bayanmu. Abinda muka gada wurin iyayenmu dattawa maza da mata, sai su ce kike haka wance kina da baya fa, ka duba kai da suka damu da mu, la ilaha illallah, wai dan bayan nan, sai a ce wance kina fa da baya, ba fa internet suke wannan, kawai iya a baki za a rike labarin, amma sai a ce kina da baya fa, wance ki kiyaye ba. Wallahi mata da yawa dattawa suna yin abu ne don tsoron bayan suka da lalace, suna son yi sai su hakura, ba wai aya ne ko hadisi ba, a kina da baya kike wannan. yau idan ka duba wani ma ga bayan nan suna rayuwa amma abin da yake ba mutunci irin abin da wasu ke na cin amana a office ai wani in ka gani bala'in da ya dawo ka jo zuriyarsa ba a magana yanzu so name nawa ne aka lalata su saboda cin amanar mutum daya cikin zuriyar an ba shi amana ya ci amana duk ya lalata so name din gidansu mu zama masu kunya na ƙarshe ina karanta man hadisin inna ruhal qudusi nafatha fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه في معصيه الله فانما عند الله لا ينال الا بطاعته حديثنا ابن ماجه رحمه الله عليه حديثنا 2241 الله تعالى شي samu wanye lafiya Allah ya samu cikin jama'ar da muke mu'amala da social media a hanyar da Allah yake so ya babu ikon nisantar social media ta dukan bangaren da Allah ta'ala baya so Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu Allah ya kare zuriyarmu daga sharrin social media daga cikin muhimman ababe kar mu rika sharing dukkan abun da ƴan ta'adda suke yi ko kidnappers ko bandits ba shi publicity ba alkhairi bane sharri ne sai dai kuma babu laifi mu duba abun da bai da implication mu rika sharing don a rika addu'a addu'a babban al'amari ne a wurin Allah cewa kowane labari a boye shi kuma ba alheri bane dukkan video kuma a fitar da shi ba alkhairi bane abinda suke so a bashi publicity na sharri su terrorist ko bandit ko kidnappers we should completely avoid it sun je sun taru sun yi meeting sun sake video da bindigogi kar kai sharrin amma wani mutum ne yake neman kudin fansa sai kai sharrin ga wanda kake ga zasu iya taimakawa don a kubutar da shi ko jami'an tsaro ko wasu dai stakeholders da zasu iya aiki da wata ni'imar da Allah ya musu don kubutar da wannan bawan Allah na kware a hannun mutanen banza wannan yayi so mu kiyaye ba da publicity ga aikin mutanen banza don abin da suke nema kenan in ka gani ko liking ka da kai kar ka taba sai ka wuce kawai kawai baka gani ba kar ma ka yi playing don wani lokaci viewers ake so a ga mutum nan suka yi viewing ba haushe yace sai ka bawa kasuwa muhimmanci kake ba da sautu to kada ka ba da sautu ina dakata anan kuma zan kira ƴan uwa da za su yi magana ko da minti biyu ne su gaisa da ƴan uwa bayan wannan sai a kira sallah sai mu yi sallah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dr dokaji sai ka fara kai ka gayyace su ko insha Allah Allah ya barik fiku
والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه لكچا wannan mai tsada wanda manya-manyan haƙoƙinta duk aka bayar a biyo a sake fadan wani abu kamar za a mantar da mutane ne so a gurguje cikin ƴan mintuna biyu din insha Allah na farko addu'a ce ga shi malam Allah ya saka masa da alkhairi tsakani da Allah irin waɗannan sakonnin yanzu ba abin da yake fada su Ronaldo da sauransu ko da irin masifar kuɗin da suke samu dan me dan isar da sako wani irin sako koma wani iri yanzu shi malam da sauran malamai sakonni da suke isarwa masu tsada wa al'umma su nawa ake biya nawa ake biya to malaman mu sai da musu addu'a malaman mu wani lokaci yadda za a sa layi biyu din a ce ka samu billions to shi kuma sai ya maka layi 100 dan kawai kai ka fahimta to bai bukatan ko sisi Allah ya saka malaman mu da alkhairi wannan lecture din ta tunatar da ni da hadisi guda ɗaya da wasu ayoyi a gurguje kawai zan karanta su na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi ne ingantacce inna minan nasi nasan a cikin mutane akwai wasu mutane mafatihul khair maghaliqul lishr mafatihul lil khair maghaliqul lil shar, so aikin su kullum bude alkhairi da rufe sharri. Social media ce ai ko, a cikin social media akwai bayin Allah wanda kullun su toshe sharri su bude alkhairi. Wa inna minan nasi nasa mafatihu lish-sharri maghaliqu lil-khair, akwai kuma wasu mutane su kuma kullum alkhairi suke rufewa, suna bayyana me, suna bayyana sharri. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa wailun wailun liman ja'ala Allahu mafatiha lil-khair mafatiha al-khair ala yadayhi, a duba kai afwa, fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha al-khair ala yadayhi, ka madalla albarka ta tabbata a gare ka, ka more ga wanda kai kullum buda al-khairi kake yi ka rufe sharri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma azaba ta tabbata liman ja'ala Allahu mafatiha ash-sharr ala yadihi, azaba ta tabbata ga wanda kuma shi kullum harkan sharri ne akan hannunka, ana bude face din sa sharri, ana bude face din sa abun barna, ya zagi wancan, ya taba wancan, ya taba wancan, wanda Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka ranar tashin alkiyama. Ethics, wasu daga cikin ethics na social media, wannan suran da liman ya karanta mana sallan magharba din nan ko wace sura ya karanta, Naml, suratul Naml, wa tafaqqada at-tayr wa qala ma li la aral huda huda am kana law azibannahu, har yazo me yake fada, ji'tuka min sabain binaba'in yaqin. Social media yanzu duk abin da zaka zo da shi yaqini ne, ba kame ba, sai kai bincike ku duba na ƙasa, wannan kan ba tsuntsu bane, tsuntsu ne fa zai kawo sako, amma sai da ya gaya masa nazo maka daga waje kaza gari kaza da labari binaba'in yaqinin na tabbas. So now that I posting sai ka ci tsaye shi, aina ka je ce naji gudun wane wane, aina ka ji naji gudun wane wane, sai ka rasa wa ya fada. Wannan masifa da wannan bala'i wallahi wuta ce take nunuwa a gabanmu, mun mai da shi gwaninta, muni ne farkon wanda nazo na manna abu kaza, kuma abin nan da zai bata wasu rai, duk wanda ya saka wani bai yi bacci ba dan bacin ran abu ne posting, wallahi ran kiyama Allah sai ya hana ka bacci. Aljaza'u min jinsil amal, irin abin da kai shi za a maka, ubangiji ya suturta ka a wuni kai saban Allah 100 da ba adadi, ubangiji ya suturta ka, kai kuma wani yayi kuskure daya ka zo ka yada a duniya, yadda Allah ya saka maka labule ya kyale ka, Allah ya saka wancan labule ya rufe, kai kuma ka zo kana bude labulan ubangiji, kana ganin ubangiji zai barka? Kisa masu irin wannan tun daga duniya, yadda malam ya fara tun daga duniya za gan shi a lalace yake, kar ka zama mai bude sharri mai rufe alkhairi, kuma wanda za ka ga sharrin sa in fa ka ga sharrin fa, wanda galibi kuma kirkiro sharrin ake, galibi wallahi kirkiro sharri ake, ƙarya ake akan mutum. Allah ubangiji ya rufa mana asiri. Sai recommendations guda biyu kaga wannan program din yanzu wayoyi ne kawai za su ganshi, ya social media din da TV da sunna TV galibi wayoyi ne za su gani. Ina roƙo yadda tafsirin malam a azumi za a ce gidan rediyo 100 da kaza sun sa shi, don Allah irin karatutukan nan masu muhimmanci, ƴan uwana barori a ƙauye wallahi suna so su ci, a samu local gidajen rediyo din nan na garuruwa. Yanzu wannan program din gaskiya da ce a dauki kaman wata guda ana samun gidajen rediyo na garuruwa ana saka shi. dan ba sako ne kawai cikin kauye cikin lungu za a ci su ba su da social media sako ne ga magari ne sako ne bakandam ya ce wannan program din tana daidai da kowane zamani san tana daidai da kowane irin mutum yanzu aka dan kauyen da ba hawa social media yake ba in zai ji wa'azin a kauye zai relating din sa da shi kuma iya irin wayewarsa don Allah ina roƙon wannan na biyu shehu na Allah ko ne abu da ya faru azumin nan to ba azumi kadai ba na san kai posting kai magana ni ma nayi magana mun tura mallan kuma naga an dau mataki a kansa wallahi kun ga yadda mallan zai fara program a zo a tsaya ana kallon nan masu social media su bude yanzu haka nake ganin wani yana kallon mallan ya ambace mu yana cewa gashi na ganku a kaza to kar ku manta haka kuraman mu suke zama katina program kuma yani haka kuraman mu suke zama don Allah duk sanda mallan zai yi lecture a nemi mai yin haka din nan wallahi na gani wani yana ta kuka yace Allah sarki gashi zai iya rubutun zai rubuta ya fada komai ku gane amma fa shi baya ji yace kuka yake damuwa yake ku kuna gani kuna dariya kuna jin zafin abinda mallan ya muku wa'azi ne kuma babu wanda yake fassara min a taimaka ina ga arabin azumi mallan ya gani aka saka wanda yake irin wannan to wannan da aka yi yanzu ƴan uwanmu kurame wallahi suna nan suna so a fassara musu da Allah abu biyu din nan suna recommendations ina a duba su program din mallan ake kai shi local abin nan radios din nan local radio na cikin garuruwa eh wanda ka buka za FM saboda dan uwana Fulatani yana cikin kauyensa karfe 9 nayi zai bude ya gama cin abinci zai yana cikin shanun sai da tajin lab yana tajin karatutuka din nan kuma wayewa tana isan su na biyu jama'ar mu kurabe din nan da Allah shi ma ina so duk sanda mallan zai akwai bayin Allah da suke bada kansu ake samu ake irin wannan nuni wayannan sune guda biyu Allah ya jagoranci so kamar yadda mallan ya fada muna tare da malamin mu mallan Abubakar Muhammad wanda ake ce masa khamsu salawat a Gombe bawan Allah ne mai kokari mai gogormaya wanda ban alƙalin musabaka ne na Gombe kuma sannan babban dan musabaka shi ma a karan kansa malami masalin tafsiri ga Dr. Musa Yusuf Al-Hausawi to malam bai ga wani babban masoyin sa ba malam Mustafa Modibbo Tijjani Demsa cikin manya-manyan masu da'awa shi ma a cikin garin Gombe duka muna tare da shi da kuma Dr. Aminu Birma Malam Aminu Birma duka muna tare da su malam dubbe gansu ba zan gabatar da shi malam Abubakar ya fadi koda kalma guda biyu ne insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dr. Abubakar Muhammad Kamsu Salawat Dr. ne PhD-in sa ya gama a Malaysia Islamic abin nan al-fiqh wa usul Allah ya saka da alkhairi sannan first class ne kuma yanzu nan yake bude result din nake gani yanzu nan nake gani
Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوني رانا فرقو ديني مسلا أولنا مسلا يكي مومنا چان قومبي انك جمعي شبو أبو جاتوني abu ne ya kawo mu wanda da mun gama kuma sai mu koma wanda zuwa mu ma yanzu wani abu ne ya kawo mu tare da malamin mu aka ce kuma prof zai gabatar da muhadara da ta'atu wal fawlu da gaggautawa kuma mun zo alhamdulillah bi darusa wannan tafiya ta mu nasara cikin nasara akwai wani ya dan girme mu kadan haka to bai da lafiya sosai ina tafiya sai aka ce masa wane zo ka ci abinci sai ya ce miyan me, sai aka ce masa miyan kuka, sai ce kai ba zan bata yakuwa na ba, ba zai bata yakuwa, to kafin ya zo ya ci abinci miyan yakuwa, yanzu kuma an gayyace shi ya ce miyan kuka ne, ya ce kai ba zan bata yakuwa ta ba, so in ya ci kuka zai bata yakuwa da yake cikinsa. Wannan darussa da muka samu mai muhimmanci, idan aka ce za mu yi magana an yi ba za mu bata wata ya kuwa bakwa, kar mu bata lokaci mu yi magana da yawa sa a manta wancan darussa ko da yake ya nan a recorded ba wani matsala. To Allah mana albarka, prof Allah ya saka mana alkhairi, wannan ayyuka da kake Allah ya sama shi a cikin mizani, Allah haɗa mu a gidan aljanna baki ɗaya. Ya mana magana akan social media, ayi haƙuri, ittalqawnahu bi alsidatikum wa taquluna bi ma laysa lakum bihi wa tahsabunahu hayyinan. Na'am, ko da gaskiyan ne yanzu haka, gaskiyan ne yanzu haka, idan na baka labari yanzu ba lalle bane ka je ka bada labarin yadda na faɗa maka, shi ma idan ya je ya ba wa wani labari ba lalle bane ya ba shi labarin daidai da yadda ya faɗa masa. Idan ba zan ɓata lokaci ba, mu yi abin practical mana kaɗan, bai shige minti biyu ba, idan an yadda an yadda mu samu wasu mutum uku su yi voluntary, mutum uku nake so zuban da su yi voluntary, mutum uku muke so don ku gane, don mu gane yadda social media ake samun matsaloli da yawa, gaskiyan ne, amma bari mu gwada mu gani. Waye na farko? Zo zan faɗa maka labari, kai kuma ka je ka faɗa wa wani labari, shi ma ya je faɗa wani labari, labarin zai yi dai? Bari faɗa maka a kunninka, ka kula sosai. Jiya da safe an yi ruwa mai yawan gaske wanda ta kai ga duk masu lema sai da suka ɗauki lema suka je masallaci, ka harki wannan? To ka je ka faɗa wani, ka faɗa masa. Ka ji magana? To zo nan, sai ka faɗa wani kuma kai. Yawa, ka ji abin da wace ya faɗa maka? To ka faɗi abin da ya faɗa maka, kai ka kansa kunne ka ji.
Jiya da daddare an yi ruwa da iska mai yawa sosai, ta yadda ya yi ƙarfin da mutane suka kasa zuwa masallaci, amma kuma sun fito tare da lemominsu don kare kansu daga ruwan sama.
Bala haka ka faɗa masa? Zo mana, zo. A'a, ina zuwa. Kai ka faɗi abin da wani ya faɗa maka? A'a, gwaccan kam, waccan abin da ka faɗa masa haka ne? A yayi daidai da abin da ka faɗa masa? A'a, ina zuwa dai. Abin da nake cewa, abin da ka faɗa masa haka ya faɗa? Ba haka ya faɗa ba. To kai kuma ka faɗi abin da wani ya faɗa maka? Abin da wani ya faɗa maka, ka faɗa masa abin da ya faɗa.
Ya ce jiya da safi.
Akwai ya ce a cikin magana?
Jiya da safi an yi ruwan sama masu ƙarfi sosai, mutane suka kasa zuwa masallaci sai suka amfani da lema. To amma kai kuma sai kake da
lema. Shikere dai kai zo
sai an yi iska.
A shikere dai dai kai ya ka fada masa ina zuwa Zahir zaruru zo mana kai haka ka fada masa haka ka fada masa ba to ya ka fada masa
abinda malam yace wanda na fada masa
a ciki akwai abinda malam yace
jiya da dare an yi ruwa mai karfi mutane ba su iya zuwa masallaci ba sai da lema
to baka na fada maka ba ni abinda nace jiya da safe an yi ruwa mai karfin gaske wanda a sakamakon haka duk waɗanda suke da ikon samun lema sun yi amfani da lema zuwa masallaci. To a saurara yanzu wannan mitin nawa muka ɗauka, mitin nawa ne a tsakaninmu? Minti uku. Amadu Abu Sume. To ya idan an samu sati ɗaya? Ya idan an samu sati biyu? Ya idan an samu wata? La tus'aluna yawma idhin. Assalamu alaikum.
عليكم ورحمة الله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين باين الله وأن الله تبارك وتعالى يهدى معنا وأن مسلاتي وأن يكيد وعي نئسد ساقو saƙo da ake buƙatan al'umma su sani, saƙon da Fadilatul Ustazu Doctor Professor ya gabatar mana a Doctor Dokaji ya yi magana bayansa, sannan al'imam Kamsa Salawat a Doctor shi ma ido ya yi bayani har ya ba mu misali da yake malami ne a jami'a kuma ya karanta karantarwa sai kowa ya gane bayani. Wannan abinda Ustazu Doctor ya tunatar da mu Professor kenan, matsala ce wanda aka kunna ta kuma aka dasa ta kuma aka shuka, kuma in ba mu zama masu wa'ayi ba, wato masu tunani da hange, ba za mu iya fita a cikinta ba. Idan ya zama cewan mun tsaya a kan gina masallatai kaman haka, babban aiki ne. Amma lokacin da musulmai suka tsaya a kan gina masallaci sai suka jahilci gina masana'anta da ci gaban zamani, ko suka je Kaaba suka zauna suka ta yin sallah ba su damu da menene ci gaban musulmai wajen tattalin arziki, ci gaban musulmai wajen fasahan zamani, ci gaban musulmai wajen lafiya ta zamani. Kamar yadda Prof ya taɓa mana bayanai masu yawa, maganarsa na farko ya kawo mana ilimi na anatomy da ilimi na human physiology da ilimi na embryology. Idan muka dubi haƙa'iq na ilimi din, duk wani ilimi na kimiyya, Qur'ani ko sunnan manzon Allah alaihi salatu wasalam ta yi magana a kan shi, kuma yana kira zuwa ga imani. na san prof da yake ba wannan topic zai yi ba yasa ya dan takaita. Yanzu mu dauki lokaci, kimiyyar lokaci dangane da jikin dan Adam. Yanzu muna karfe 9, da za mu dubi kimiyya na lokaci da karfe 9 sai mu zo mu yi examinations na human body, na part of the body, sassan jiki. Mai wa za mu ga yanzu lung shi ne huhu, za mu ga ciwon huhu din akwai abin da yake bukata. Mai wa dan Adam yana son bukatan bacci a wannan lokaci din, huhun yana son ya huta. Kun ga wannan ni'ima ne na mi, ni'ima ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Sai mu dubi misali bayan daga karfe 12:30 azhar ya shiga, sai mu ga sinadari da wanda ake ce masa cortisons za ha ga yana daguwa. Sai manzon rahama alaihi salatu wasalam ya sunnanta mana yin bacci na kailula a wannan lokaci din, saboda mutane mutuwa, mafiyancin mutuwa a duniya, kananan yara da manya, sun fi mutuwa bayan azhar zuwa la'asar. Sai hatta su turawan suka ce ana da bukatuwa kai bacci ko na minti 1, minti 20 ne ko 10. Manzon rahama kuma alaihi salatu wasalam sai sunnanta mana bacci a wannan lokaci. Bisa ga lokaci ayi hakuri minti 2, nima a kara min 2. Mas'ala da prof yayi magana akai gaskiya na bata mutane da kazafi da sauransu a social media. Allah yana suturta mutumin da ya suturta musulmi dan uwan shi, Allah kuma yana faddaha mutumin da ya faddaha musulmi dan uwansa. Mu dubi hatta a haddi na zina, sai aka ce wanda za su yi shuhud, wanda za su je su ga bulala da za a yi wa mazinaci ko rajamu, sai aka ce da'ifa minal mu'minin, ba dukkan mu'mine ba, wa'yansu yankin mu'mine. Sai mu dubi cewan a haddi yanzu na zina sai an samu shuhud guda 4, yana da wahala shuhud guda 4 su tabbata mutum bai tashi ya gudu ba. Kaga menene wannan? Musulunci yana kare kiman dan Adam, yana suturta musulmi. Amma sai muka zo wani lokaci, aikin ba daga cikin mu bane, amma matsalan cikin mu ne, aikin daga wa'yansu mu ne, wanda muka koyi, muke koyan tafiyansu, muke magana da yarukansu, muke kaddara wa'yansu akan sun san su. To su ne suka shigar mana da wannan, ya zama makami. Sai ya shigo Najeriya, sai Najeriyan da a gefen mu nan mu ne baya wajen tattalin arziki, masu ilimin mu, saboda tozarta su da ake yi komai korewa, sai ya zama su ne a me, su ne a baya, kuma ba a jin sunansu. Wanda Allah kuma ya fitar da su, su kuma sai ya zama ana kaskantar da su. Misali, kowa imam ya saurara kuma ya bi kuma ya yi sallah, da kuma zai mutu imam zai nema ya masa me? Kuma da zai je Kaaba, inda zai tura wa'yansu je su roƙa masa Allah, ko malamin zai me? Amma kuma yana bakin cikin wanda isan Allah fa, ya san menene Allah, menene jikin dan Adam. Jikin dan Adam zai koya mishi sanin Allah. To kuma wannan wai bai yadda ya wakilci ko ya jagoranci wani ba, saboda me? Ya san Allah. Wanda isan Allah kuma yafi kowa sanin duniya. Mun fahimci wannan abun ko? Sai sanadiyan haka, gobe a faɗi kaza, jibi a faɗa, jiya a faɗa. To don haka nake tsawatar da mu, mu yi taka tsantsan. Kasan mu nan bata ma san inda ta fuskanta ba wallahi. Kuma da yake ni ina da dan zafi kadan, ƙungiyoyin mu na addini hatta su sai sun dage akan aikin da suke da. Sannan na ƙarshe, dole fa dole sai mun hada kai, dole kai dan izala AB basalafi sufi kaza, to fa matsalan in ta zo ba za ta bar Kirista ba ma. Mu iya fahimtar wannan fa, Allah ya bamu dacewa.